بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشي قبل كراتو دمكينا لتاتي مصباح السالك a cikin fiqhu mazhaban malikiya, wannan cikin babul ayani tahira wan najisa wa ma yajuzu min at-tahliya, wato babin da yake bayani akan abubuwa wanda suke masu tsarki da kuma abubuwan da najasa ne da kuma abunda aka halatta na daga kayan ado da ma abunda ba a halatta ba. So mun yi bayani akan abubuwa masu tsarki da abubuwa masu wanda suke najasa ne, sannan abin da ya rage shi ne ma ya juzu min at-tahliyati wa ma la ya juzu, abin da yake halatta na daga kayan ado da kuma abin da baya halatta. A yau za mu yi darasi na 20 ne insha Allah, wato abin da ya shafi harkan ado, wato tufafi, kamar harkan abinci ne. Al-aklu fihi al-ibah, asalinsa halal ne, duk wani abun da za ka sa a jikinka ka yi ado da shi ko ka ce a bakinka, to asalinsa halal ne sai in an samu dalilin da ya haramta shi. Wadaka duk abun da za ka yi amfani da shi na ado ba ka buƙatan dalili akan halatta shi, sai dai dalili akan haramta shi in haramun ne. Wanda ya ce maka irin kalan wannan adon da kake yi haramun ne, to shi ne zai kawo maka dalili, ba kai ne za ka kawo dalili akan cewa halal ba ne, saboda asali ya zama halal. In mutum ya ce haramun ne, fa huwa al-mutalabu bid-dalil, al-munafi mutalab bid-dalil, wanda yake kore asali shi ne ainihin ake neman ya kawo dalili. Menene dalili akan haka? Fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq, قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كغيا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانيني يا حرمت أدو دا أبنجي تعالى يفتر وبعينسا أدو دا ألا يحديثت عن الدنيا ويا حرمت أشي ما نبا وان دي حرمت الله تعالى شيني يكي واري وانن حلالني كو أبن يكي واري وانن حرامني أما أثلي يزما ya zama halal, asali ya zama halal. In ka ji an ce haramun, sai dai Ubangiji ta'ala ne ya haramta a Al-Qur'ani ko kuma a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai. Saboda Allah ta'ala ya ce ya halitti kayan ado da kuma abubuwa na jin daɗi na arziki, duk wani abu da zaka ji daɗi da shi na arziki shine at-tayyibat, abincin da zaka ci da abubuwan sha na daɗi da zaka sha da abun hawa da zaka hau da gida da sauransu da shimfiɗa da kowane irin abu da ci da sha, duk Ubangiji ta'ala ya halicce su ne saboda waɗanda suka yi imani a nan duniya. Sai dai waɗanda ba su yi imani ba su ma suna amfani da shi domin me? Domin su ci albarkacin waɗanda suka yi imani. Ubangiji ta'ala ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah shine ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa ko abin da ke bayan ƙasa gaba daya na jin daɗi da abubuwan da ake amfani da shi. Saboda haka kafirai kenan suna cin albarkacin mu'minai. Yasa Allah ta'ala ya ce ya halitta su ne domin wanda suka yi imani a nan duniya, amma sai ya ce khalisatan yawmal qiyam, wannan abubuwa na ado kuma to Ubangiji ta'ala ya keɓance su da mu'minai ranar alkiyama. A nan duniya kafiri da mu'mini yana yin ado, amma an anje lahira kuma mumini kawai shine mai yin ado, kafuri kam Allah ta'ala haramta masa ado a lahira, domin shi zai shiga cikin azabar Allah, cikin wutar jahannama, a wutar jahannama kuma babu ado, babu kayan ado. Sai wanda ya shiga aljanna shine zai samu kayan ado kala kala, azurfa da zinari da alhariri da duk wani abu da ya sani na ado da wanda bai sani ba, kuma zai yi ado da shi, kamar yadda mata suke yin ado da zinari da azurfa da warwaro da abun wuya, to haka nan su ma maza a aljanna za su yi ado da waɗannan kayayyakin. Ubangiji ta ala ce ina bayyana wa'annan ayoyin ga mutane wa'anda suke da ilimi, wato masu fahimta, ba kowa da kowa. To da ka Allah ta ala ya halalta su. A can gaba sai ce kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Sai fadi abun da ya haram, sai haramta al-fasha da zunubi da abun da yake na sabon Allah ne. Kenan in wannan adon aka ce maka haramun ne, to sai ka jale shi. Amma in ba a ce maka haramun ba, za ka iya amfani da shi. Allah haramta alfasha, sabon Allah, da fasikanci, da abubuwa na laifi, na zunubi, da abun da ya shafi zalunci, ba haƙƙi ka je ka zalunci wani, haramun ne. Kuma ya haramta a masa shirka, haka nan kuma ya haramta a kirkiro ta magana a danganta masa ba shi ya faɗa ba. Ka ce abu kaza haramun ne, baka da hujja daga Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya haramta wannan, wani abu ƙarya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala. To da ka babu daman ka ce wannan abu haramun ne sai in kana da dalili daga Alƙur'ani ko hadisi. In kuma ba haka ba, to kana yi wa Allah ƙarya. Kuma Ubangiji ta'ala ya haramta a masa ƙarya. Ko kana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya? Kuma manzon Allah sai sun ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Duk wanda ya mini ƙarya da gangan ya tanadi wurin zamansa a cikin wutan jahannama. Saboda haka Allah ya haramta abubuwan da ya haramta. Abin da ya bari kuma yana nan a matsayin halal, har sai an samu hujja na haramta shi. Al-halalu ma ahallahu Allah, wal-haramu ma harramahu Allah, wa ma sakata anhu fa huwa afuwun, faqbalu min Allah afiyatahu. Halal abin da Allah ya halalta, haramun abin da Allah ya haramta. Abin da ya shiru bai ce haramun ba, to wannan ya muku afuwa ne, ku je ku yi amfani da shi. Kenan in ka laluba ba dalilin da ya haramta, to kenan yana nan a asalinsa na al-ibaha shine halal. Saboda haka kar ka je ka haramta mutane abin da baka da hujja daga Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafirai su ne suke irin wannan, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu kashedi, ya ce duk mai ɗabi'a kuma irin tasu ba zai samu rabo ba. Wala taqulu bima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun. Kare kawai abinda harshen kai ga dama ya dinga faɗa, wannan halal ne, wannan haramun ne, don ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah. Don Allah shine mai haramtawa da halalta. Kuma duk masu kirkiran ƙarya suna danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ba za su samu rabo ba ranar alkiyama. To da ka sai ka kame bakinka, kar ka haramta wani abu na ado sai in kana da hujja daga Al-Qur'ani ko hadisi. To sai dai abubuwan da aka haramta, aka halatta din kuma an hana a yi almabozaranci a ciki. An hana a yi almabozaranci. Ko kuma abun ya zama na yana sa takama. In ka yi shi zai sa ka kai takama, ya zama kana da siffa irin na girman kai. To wannan Ubangiji ta'ala sai ya haramta shi. Kamar yadda ya zo kafin wa'annan ayoyin Allah ta'ala ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Ya ku ƴan adam, ku riƙe adonku lokacin da za ku tafi kowane masallaci. Kai adon za ka tafi masallaci, ka rufe al'auranka, ku ci ku sha, amma kar ku yi almabozaranci. Allah baya son masu almabozaranci. Saboda haka idan ka wuce gona da iri, to wannan kuma Allah zai kama ka, saboda ka yi almabozaranci ne, ba wai don ba halal ba ne. Dama almabozaranci a cikin abubuwa na halal ake yin sa. Saboda haka kar ya zama haramun, kar kuma halal ɗin ka wuce gona da iri. Ka je ka yi almabozaranci a cikin tufafinka ko cikin abincinka ko abun shanka. Idan kai haka ka aikata haramun, almabozaranci haramun ne a shari'ar musulunci. Ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ma mala'a adamiyun wi'a'an sharran min badanihi bi hasab ibni adama ukalatun yuqinna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li da'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Yace mutum bai cika wani burga ne mafi sharri kaman cikinsa ba. Babu wata jaka da za ka cika da wani abu wanda zai zama sharri kaman a ce ka cika cikinka da abinci. Sai ce ya ishi ɗan adam idan zai ci abinci ya kasa cikinsa kashi uku. Kashi ɗaya na abinci, ɗaya kuma na ruwa, ɗaya kuma na numfashi. Amma ka cika cikinka da abinci gaba ɗaya, ba inda ruwa zai shiga haramun. ko akwai inda ruwa zai shiga amma kuma babu inda numfashi zai fita, wannan shi ma haramun ne. Saboda haka sai ka kasa cikin ka kashi uku ka ci daidai wa daida ba tare da kayi almabuzaranci ba. Ana akaitowa daga Sheikh Usman bin Fodi, aka ce in za a ci abinci a yi bismillah kamar yadda ya tabbata a sunna. Sai wani ya zo ya tambaye shi ya ce to in na manta a loman farko ban yi bismillah ba ya zan yi, sai ya ce ka yi a ta biyu. Ya ce in na manta a ta biyun ban yi ba fa, ya ce ka yi bismillah a ta uku. Ya ce in na manta a loma ta uku ban yi bismillah ba fa, sai ya ce har loma nawa za ka yi. Kaga ya kamata ka takaita loma uku kenan. Don za ka ci abin da zai dan tsayar maka da tsokonka ne kawai, don kada yunwa ta galabaitar da kai. In ba haka ba sai kasala ta shiga mutum kawai. Duk mai yawancin abinci ba zai taɓuka wani abun a zo a gani ba. Saboda kasala ne da bacci kawai, ko neman kuɗi ne ba zai iya yin da ya kamata ba. Sai dai in aikin ƙarfi yake yi. Amma kasala ne kawai za ta shige shi. Wallantana ya yi karatu ya zama malami ko ya amfanar da jama'a. Saboda haka sai an taƙaita cin abinci kenan. Abdullahi bin Abbas yana cewa kul ma shita walbas ma shita ma aqta'aka qaflatani sarafun wa makhayala. Yace ka ci abun da ka ga dama, ka daura duk abun da kake so, matikar dabi'o guda biyu sun kuskure maka. Barna shine almabuzaranci kenan, wa makhayala da kuma takama. Matikar ba za ka yi almabuzaranci ba cikin abun da za ka ci da abun da zaka sha da abun da zaka daura, kuma ba haramun bane ka je kai ta ci. Me almubuzaranci shine wuce gona da iri, tufafin kai zama ya wuce gona da iri, abun nan dinka, abincinka, abun shanka da sauransu. Sannan yace matikar kuma babu takama, abun da kake cin ko kake shan ba zai saka takama da alfahari ba, ka je ka ci abun da kaga dama. Shi yasa shari'a ta haramta saubu shuhra. Ko da yajin na halal ne, amma in kai tufafin zai sa ka shahara, za ka ji kanka wani abu, kana tafiya, kana takama, kana girman kai, musulunci sai ya haramta maka shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man labisa sauba shuhratin fi dunya albasahu Allahu sauba mazallatin yawmal qiyama thumma ulhiba fihi nara. Duk wanda ya daura tufafi na shahara, ya wani kalan kaya wanda duk inda ya zo ta ai wane ne, ga can wane, don yin shahara da wannan kalan kayan ko kalan ɗinkin, to ranar alkiyama Allah zai sa masa tufafi na kaskanci. Tunda nan duniya ɗaukaka ake so sai a kaskantar da shi ranar alkiyama, sannan a fura masa wuta a cikinsa, sai zama wuta tana cin cikinsa. Saboda haka sai zama saubu shura haramu ne, ka shahara da wani tufafi wanda ka wuce al'ada, ka wuce gona da iri, to wannan haramu ne. Amma in babu wannan, ka je ka daura duk abin da kaga dama, ka je kai duk ado da abin da kaga dama, matikar halal ne ba haramun bane, kuma matikar wato ainihin ba zai saka takama ba ko kuma girman kai. Sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa jama'a Allahu tibba kulluhu fi nisfi ayatin fa qala kulu washrabu wa la tusrifu. Allah ya hada magani a cikin rabin aya, dukkan magani gaba ɗaya na rabin aya, magani na lafiyan jiki. Da Allah ta'ala ya ce ku ci ku sha wala tusrifu, kar ku yi barna. In dai za ka ci abinci daidai cikin ka komin daɗinsa, dan daidai ba za ka wuce gona da iri ba, to za ka samu lafiyan jikinka. Amma in daɗi zai ɗebe ka kai ta take cikin ka kullum sai ka ƙoshi, kowane lokaci sai ka ƙoshi, to ba za ka samu lafiyan jikinka ba, cututtuka kuma za su samu daman shiga. Saboda galibi cuta tana shiga saboda cin abinci da yawa, shi yake kawo mana ciwon shuga da sauransu. Duk da dai cuta tana takan iya shigowa ko ba sababi, amma yana daga cikin sabubbanta wato yawan cin abinci. Sai yasa wani yace salasun kunna muhlikatul anami wa da'iyatu sahihi ila istiqami dawamu mudamatin wa dawamu wad'in wa idkhalu da'ani ala ta'ani. Abubuwa guda uku suna halakar da mutum, kuma sukan sa lafiyayye zama marar lafiya. Daga ciki akwai shan giya, mutum ya yi ta shan giya, ya yi ta shan giya, gaba ɗaya ya zama bai da lafiya. Haka nan dawamu wata'in, mutum ya yi ta saduwa da mace, ya yi ta jima'i, yana ta saduwa koyaushe cikin saduwa da mace yake, shi ma zai cutu. Na uku kuma ya shigar da abinci akan abinci, ma'ana ya ci wannan bai narke ba, ya sake dora wannan, shikenan sai ya kamu da cututtuka kala-kala da sabobin cin abinci da yake yi, ya wuce gona da iri. Saboda haka komai ka tsakaita, khairul umuri awsatuha, ba ce ka bar cikin ka da yunwa ba shi ma cuta ne amma kuma ba ce ka take cikin ka ba shi ma cuta ne wakshak da sa'isa min ju'in wa min shab'in wa rubba makhmasatin sharrun min at-tukhm to da haka ka kiyaye yunwa ka kiyaye kuma wato koshi dewa sai zama kana tsakatsaki wannan shine ainihin lafiyanka ubangiji ta'ala yana son masu ado wanda suke amfani da dukiyansu su ji dadin rayuwarsu daidai gurgudu abinda Allah ya halatta mu ya halitta musu ko ya halatta musu ba tare da sun yi barna ba ko sun yi almubazzaranci don ya tabbata hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda al-Imam al-Baihaqi ruwaito yace inna Allah yuhibbu idha an'ama ala 'abdin an yura atharu ni'matihi alayhi Allah ta'ala yana son in yayi wa bayawansa ni'ima to a ga gurbin ni'iman a wurin bawa in Allah ya baka wadata to a ga alaman wadatan a tare da kai wato a ga jikinka mai kyau saboda kana cin abinci mai kyau in kana cin abinci mai kyau ko baka ci mai yawa ba jikinka zai yi kyau to kaga don wanda ya ganka bai ga miskini ba ya ga mawadaci lalle Allah ya wadata ka baka kai karan Allah ba a zahiri sannan a ga tufafinka mai kyau duk wanda ya ganka ya ga mai hali amma Allah baka arziki tufafinka ya zama marar kyau to kana kai karan Allah ne wajen mutane cewa Allah ya jarrabe ka da talauci don duk wanda ya ganka sai tamanin talaka ne kai to ba a son haka saboda haka kai ado mai kyau wadatan sa nasibaka min ad-dunya wa asin kama atana Allah ilai kar ka manta da ribonka na duniya amma ka kyautata kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata maka haka nan motar ka ta zama mai kyau abun hawanka gidanka ya zama mai kyau iyalenka su zama da an gan su an ga iyalen mawadata to wannan shine ka godewa Allah ta'ala a bisa ni'imar da ya maka amma ba a yadda Allah ya maka ni'ima kuma ka kai wata shiga ta ibtila'i ba shiga ta jarrabawa a kasa bambance mawadati da wanda ba mawadacin ba domin wannan kai kana kai karan Allah ne kana nuna Allah bai maka komai ba bai maka wata ni'ima ba kuma alhalin yayi maka sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in Allah ya ba mutum ni'ima to yana son ya ga gurbin ni'iman a tare da bawansa shine alaman yana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala kuma yace la in shakartum la azidannakum in kuka gode mini zan kara muku in baka gode ba kuma Allah bai zai kara maka ba saboda haka ka godewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'iman da ya maka sannan ka kyautatawa bayin Allah sai Allah ta'ala ya kara maka to sai mala yace wa harramu isti'mala naqdin kal'ina ولو لأنسى واختلالا وقتنا وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درحمين متهدا أو مزحفا أو صيفا وربط سن مطلقا أو أنفح يتي وحرموا ما لم يسن حرمت سن حرمت استعمال نقد أنفاني دا أزرفا دا زيناري كالإنا كمان وجنين قريادشي قريان الولا ولو لأنسى قريان شروه ko mana alwalan walau li unsa ko da mace ce kuwa an haramta waqti lalan ko a rike shi a matsayin abinda ake cin moriyarsa wato ana bada hayansa ana karban kudin sa waqtina ko kuma a rike shi a matsayin wadata kai ƙwarya ta zinari ko azirfa don wadata saboda wata ran zaka iya amfani da shi wannan kuma haramu ne malai ce wa haramu sun haramta suwa suka haramta malamai ba malamai ba sa haramtawa domin mun faɗa da azun ko ba wanda ya sai ce wannan abu haramun ne sai Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka wa haramu anan bayyanu tahrimahu malamai sun bayyana haramcin amfani da zinari ko azurfa a matsayin kofin da zaka sha ruwa da shi ko kwanon da zaka ci abinci da shi ko randarka ko makamancin wannan to da haka in an ce malamai sun haramta ma'ana sun yi bayanin cewa wannan abu haramun ne amma malami bai sai ya halatta ko ya haramta ba sai dai yayi bayani so da haka malamai sun yi bayani cewa haramun ne ayi amfani da azurfa ko zinari a matsayin ƙwarya na shan wani abu ko kwano na cin wani abu ko kofi na shan wani abu a ce kofin shayin mutum azurfa ne ko zinari ai alfaharin yayi yawa ko ƙwaryan abun nan butan alwalan mutum a ce na zinari ne almabozarancin ya yi yawa shari'a ba za ta yadda da wannan ba haka nan kwanukan da ake sa mutum abinci ya ci a ce shi ma na zinari ne ko na azurfa alfaharin ya yi yawa shari'a ba za ta yadda da da irin wannan ba zai sa girman kai da takama. Wannan bayanin ko wannan harancin ya zo a hadisai guda biyu ingantattu wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Hadisi na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la taqulu fi sihafihima fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah. Mazala kuma ya ce, kada ku sha wani abun sha a cikin korin zinari da azurfa. Kada ku zama kofin shan shayinka ko kofin shan kununka ko na shan juice dinka ya zama zinari ne ko azurfa. Mazala ta sama ya hana, ma'ana haramun ne. Wala taqulu fi sihafima, kuma kada ku ci a akwashinsu. Kwanukan cin abincinka ya zama na zinari ko azurfa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ba, haramun ne. To kaga sai malamin ba su suka haramta ba, manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya haramta, sai malamai kun suka yi bayani. Sannan manzala ta sama sai yace, saboda azurfa da zinari, fa innahuma lahum fi dunya wa lahum fi al-akhirah. Azurfa, yin amfani da ƙwarya ko kofi ko buta ko kwanon ci na azurfa ko zinari, kafurai ne suke yin wannan a duniya, ma'ana aikin kafurai ne. Wannan ko bayana nuna halal ne kafirin su yi ba, a su ba su da doka, ba sa bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa suke amfani da su a nan duniya. Amma ku kuma, walakum fil akhira, a lahira ne za ku yi amfani da shi. To da haka nan duniya haramun ka yi amfani da wani kwano na azurfa ko zinari a matsayin kwanon cin abincinka, ko kofi a matsayin kofin abin shan wani abin sha. Amma in ka je lahira kuma za ka yi amfani da shi. Aljanna ba abin da babu. Kuma Qur'ani ya bayyana kofunan da ake amfani da su da kwanukan da ake cin abinci da su, duk gaba ɗaya na zinari ne. Zinari ne da azurfa, saboda gatan da ɗan aljanna yake da ita. Wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga hadisin Huzaifatul Yamani. Sannan sai hadisi na biyu daga Ummu Salama, matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, allazi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batanihi nar jahannam. Wanda yake shan wani abun sha a ƙwarya na azurfa, a kwano na azurfa ko kofi na azurfa, to wannan kan yana kwankwaɗan wutan jahannama ne a cikin cikinsa. Ma'ana zai tashi ranar alkiyama, wutan jahannama tana fita daga cikinsa. To da haka kenan haramu ne, wannan wa'idi ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Masu cin dukiyar marayu da zalunci suna cin wuta ne a cikin cikinsu, kuma za su shiga wato ainihin cikin wuta jahannama, wuta mai buruwa. Saboda haka kenan haramun ne mutum ya sha wani abun sha, komin sarautansa, komin kuɗinsa, ya zama abun da yake amfani da shi na kwanukan cin abincinsa ko kofunan shan abun shansa, ya zama zinari ne ko azurfa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta, kuma Imam Nawawi ya hakaito ijma'i a bisa haramta wannan. Ma'ana duk malamai sun ijma'i, haramun ne amfani da zinari ko azurfa a abun da ya shafi wato ainihin sha ko kuma ci. To haka nan kuma abin da ya shafi ta'jir, wato ba da hayansa, sai zama kana da shi kuma kana ba da haya, shine waqtilalan ma'khuzun min al-ghalla. Iqtilal huwa akhdhu al-ghalla, wato karban hayan abu, karban kudin haya, wani abu da zaka mora, ka karbi abun da zaka moran, to wannan haramu ne. Kana da kofi ko kuma kwano na azurfa ko zinare, kai baka amfani da shi amma kana ba wasu haya suna amfani da shi, to ai ka taimaka wajen me, wajen ayi amfani da shi. To da haka sai zama haramun. Ubangiji ta'ala ya ce, wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Ka'ida ce, in zaka taimaki mutum, to ka taimake shi wajen da'a da bin Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron Allah, amma kar ka wani abu da zai taimaka masa wajen sabon Allah. Idan kai haka ka aikata haramun ko ƙetare iyaka, sai in ka bashi haya kan aika aikata abin nan, ka kace ayi amfani da shi kenan. To da haka sai zama haramun ne. Wa kullu ma yu'addi ila al-harami fa huwa haram, qa'ida ce fiqhiyya. Duk abin da zai kai mutum zuwa ga haramun, to shi ma haramun ne. Al-wasailu laha akamul maqasid, wato wasila tana da hukuncin manufa. Ba za a bara a sha giya ba sai an siya, to sai aka haramta ne, sai da giyan gaba daya, sai an yi dakonta an kai ta inda za a sai da ita, sai aka haramta dakontan ma gaba daya. To da duk hanya ne ya taimaka a sha giya ne. To haka nan ƙwaryan azurfa da zinari, shi ma sai an ba da hayansa ko an sai da shi kafin a yi amfani da shi, sai zama haramun ne ka sayarwa wanda zai yi amfani da shi, ko kuma ka ajiye shi kawai don wadata, ka ajiye a falon ka ko a ɗakin ka, kana da kofin zinari ko ƙwarya ta zinari ko azurfa, shi ma haramun ne saboda wata ran zaka iya amfani da shi, ko in kai baka yi amfani da shi ba, ƴaƴanka ko jikokinka sai su zo su yi amfani da shi. So da haka sai zama shi ma haramun ne saboda ajiyewan ne take kaiwa ga a yi aiki da shi ko a yi amfani da shi. To sannan sai malam ya ce wa hilyatar rijali bin naqdaini, an haramta adon maza bin naqdaini da azurfa da zinari, la khatamal fiddati dirhamaini, amma banda zubbe na zinari na bin na azurfa dirhamaini wanda bai wuce kaman girman dirhami guda biyu, wato kudi irin na da. Na'am, azurfa shine khatamal fidda, fidda azurfa kenan, azurfa an halatta maka zubbe kawai, amma zinari kuma ko zubbin ma ba a halatta ba. Mutum bai ado da zinari da azurfa ba mutlaqan, ma'ana kaskayi rigansa ko kai hulansa ko takalminsa ko makamancin wannan, amma ya halatta kai zubbin azurfa kai namiji banda zubbin zinari, wannan halal ne. Wannan kuma an haramta wa maza ne banda mata, an haramta wa maza ne banda mata, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayani a hadisin Abi Musa al-Ash'ari wanda Imam Ahmad ya rawaito da Tirmizi da isnadi ingantacce. Manzon Allah ta sama yace uhilla adh-dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dhukurihim, an halatta azrufa da al-hariri, an halatta azrufa da al-hariri ga matan al'ummata, amma an haramta wa mazajinsu. So da haka namiji haramun ne ya ado da zinari, kuma haramun ne ya ado da al-hariri, baya halatta. Amma azurfa an halatta masa abinda bai taka kara ya karya ba, kamar yayi zubbe da shi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi zubbe da zinari kamar yanda abinda da azurfa, afwan, yayi zubbe da azurfa kamar yanda zamu karanta a gaba. Saboda haka kenan baya halatta a yi ado da me da zinari mutlaqan, sawa'un babban ado ko karamin ado ga mazaje, amma mata kuma ya halatta. Shi ma azurfa ba halatta a yi ado da shi, amma kuma ya halatta a yi ɗan ado kaɗan, shi ne abin da ya shafi wato ainihin zubbi, abin da ya shafi zubbi. Dalili a kan wannan shi ne hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, wanda Imam al-Bukhari ya rawaito. Abdullah ibn Umar yace ittakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khataman min waraqin wa kana fi yadihi thumma kana ba'du fi yadi Abi Bakr thumma kana ba'du fi yadi Umar thumma kana ba'du fi yadi Uthman hatta waqa'a ba'du fi bi'ri aris naqashahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah ibn Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riki zubbi na azurfa, wato a wasu hadisin da zubbin na zinari ya riƙa, sai suma mutane suka kama zubbin zinari sai jefar da shi, sai riƙi na azurfa, sai ya haramta kuma yace haramun ne a yi zubbe na zinari sai dai na azurfa. Zinari shine jaɗin gold kenan, azurfa kuma wanda yake fari. To manzon Allah sai ya zama zubbin sa na azurfa ne shine waraq na azurfa ne, sai ya zama na ya rayu da shi, shi wannan zubbe din a zamanin sa. Bayan ya rasu Sayyidina Abubakar sai ya zamana ya gaji wannan zubbin yana sawa a hannunsa, kaga ya samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan da ya rasu kuma Sayyidina Umar da ya karbi khalifanci sai ya karba, shi ma ya rayu da shi. Bayan ya rasu Sayyidina Usman sai ya karbi zubbin ya zama yana sawa, har zubbin ya je fada wata rijiya da ake ce mata biru arisin, ya je fada wannan rijiyar ya bata. Zanen zubbin shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shikenan Muhammadu manzon Allah ne, kuma shi ne sitamfin ɗinsa, yana hannunsa, in ya rubuta wasiƙa sai ya dangwale tawada sai ya buga haka, shi ne sitamfin ɗinsa. Sai kaga Muhammadu Rasulullah ya fito da shi yake sitamfin, ya rubuta wasiƙa ko aka rubuta wasiƙa ko wata takarda ta musamman. To kaga mazala tun da ya riƙa kaga ya zama halal ne. In kana shakka ma ka ce a to ko dai hukuncin ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai, sai a ce to Abubakar da Umar da Usman su ma sun yi zubbe na azurfa, saboda haka sai zama na ya halatta a yi zubbe wanda yake na azurfa ya ado da shi, kamar yadda ya inganta a hadisin wato Imam al-Bukhari. To amma sai malai ya kayyade shi yace dirhamaini, kada ya wuce girman dirhami guda biyu, kamar a ce sisi guda biyu ko sule guda biyu, sule irin na dalman nan ko ficika ko kwandala, in ji mutanen Kano. to amma kar ka yi shi na alfahari ka wuce gona da shi, ka yi shi babba zubbin, in an gan shi kawai an san kayi ne don alfahari, don ya bambanta da na sauran jama'a. In ka yaka kayi barna, Ubangiji ta ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kar ka yi barna, Allah baya son masu barna. Sannan kuma sai ya ce muttahidan, ya zama zubbin kuma shi kadai abin nan azurfan ta zama ita kadai ba tana cakuɗe da zinari ba, in hada ta da zinari shi ma bai halatta ba. Saboda haka baka yin ado da zinari da zubbi abin nan da azurfa a haɗe, sai dai azurfa kawai, zubbin kai zama na azurfa ne kawai ba tare da yana haɗe da na zinari ba. In an hada da na zinarin, to zinarin sai rinjaye, azurfan sai zama haramun ne. Saboda haka maza ba sa ado da zubbi na zinari. Yace aw mushafan, ko kuma ya zamana an yi wa alqur'ani ado da azurfa, ko kuma da zinari, kamar yadda can gaba zai ce mana mutlaqan, wato ya zama abin nan qur'ani ne sai aka masa ado gefe-gefen takardunsa da azurfa ko zinari, shi ma suka ce ba haramun ba ne. To amma shi ma in ya wuce gona da iri ya zama makaruhi, ba a son sa, don zai zama akwai mai almabozaranci. Imam Ahmad aka ce masa shi ya tafi akan makaruhi ne, sai aka ce ga wani nan ya kashe dinari, ya kashe wa alqur'ani dinari 2000 saboda ya masa ado da me da azurfa, sai ce wannan babu laifi. To me yasa babu laifi? Yace saboda waɗannan mutanen suna ciyar da dukiyansu galibi a haramun ne, haramun suke ba da dukiyansu, almabozaranci da aikata haramun da barna. Yanzu kuma sai zai wa alqur'ani kulliya da 2000 dinari 2000 azurfan kimanta ta kai dinari 2000, yace to idan kace ka su yi wannan, ai wannan dinari 2000 sai su je su aikata aikin haramun da shi. Amma in mutumin kirki ne fa, sai zama abun kushewa, ai almabozaranci ne wannan. Saboda haka ado sai ai shi daidai wa daidai. Sannan malamai suka ce kada ya zamana rubutun akai wa ado, misali duk farkon sura sai a fara rubuta ta da zinari, ta wajen zinari can sai a tafi ta wada, wanda irin wanda aka sani. Malamai suka ce wannan zai ciro wa mutum tadabburin alqur'ani. Idan ka zo kana karanta alqur'ani, maimakon ka dinga tuna abinda ayoyin suka kunsa ya kara maka tsoron Allah, sai kulliyan alqur'ani ya dinga daukan ka, ya shagaltar da kai daga barin tadabburi da tunanin abinda ayoyin suka kunsa. Saboda kace sa ba a son yawan kulliya wa alqur'ani, domin lahira ake son ka dinga tunawa kawai, lahira, kada kallon adon ya dinga daukan ka. Kamar masallatai, masallatin aka cika shi da kulliya da ado na zinari da azurfa da filawowi, in mutum yana sallah ya zama duk hankalin sai yana kan wannan adon, sai cire masa khushu'i, ganawa da yake da Allah subhanahu wataala, ko ya rige masa. Shi yasa malamai suka karhanta yawan ado a masallaci. Saboda haka sai ya zama alqur'ani babu laifi idan an yi shi daidai wa daidai, kamar ado da zinari ko azurfa. Aw saifan, ko kuma takobi, takobi na yaki ko na amfani. Saboda haka sai a dan masa ado da zinari ko azurfa, shi ma suka ce babu laifi. Wa rabda sinnin, da ainihin daure haƙori mutlaqan, saki babu kaidi da azurfa ko zinari. Aw anfa, ko kuma daure ainihin hanci da azurfa ko zinari. Wannan idan ya zama na cewa haƙorin mutum yana rawa, ya zama na ba zai iya daure shi ya zauna ba, baya rawan, sai an sa igiyoyi na zinari, zaren zinari ko azurfa a daure, malamai suka ce babu laifi zan lalura, don shi ba zai koɗe ba ko ya cinye ko makamancin wannan. Saboda haka za a iya yin amfani da shi a haka. To in kuma tumbuke haƙorin aka yi gaba ɗaya, za a iya sa na zinari? Wasu malamai suka ce za a sa, wasu suka ce ba za a sa ba. Zan ce mafi inganci ba za a sa ba, don ba laluran sawa, sai ka je a sa maka na kashi ko na wasu robobi ko makamancin wannan, sai tsaya a maimakon haƙorin ka na da. Amma ɗauki zinari a sa maka a matsayin wannan haƙorin, wannan ba halatta, sai dai mata ne aka halatta musu ado da zinari, amma ba maza ba. Saboda haka haramun ne ga maza, amma mata kuma ya halatta, saboda wancan hadisin da muka karanta cewa uhilla adh-dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dhukuri, an halatta zinari da azurfa ga matan al'ummata, amma an haramtawa mazajinsu. Haka nan hancin mutum a ce ya bantare, dole sai an sa igiyan zina, zare na zinari ko na azurfa a dinke shi sannan ya zauna, wannan ma babu laifi don hanyar. Amma mutum zai makala namiji wai don ado, wannan baya halatta, saboda umumin wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malai ya ce wa hurmatul hariri mislu alqazi wa karrahu wa jawwazu fil khazi wa lin nisa ibahatul hariri wa naqli la kal qafli was sarir وحرمة الحرير هكذا حرم تن الحرير وتو الحرير حرام ني كما ذاجي نمن زون الله أبنى نال أمم من زون الله صلى الله عليه وسلم أما شيما يا على تماتا صح كما يندى حديث يبين حديثي إنغا تتشونا مزالة تساكي تشوى أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها على ذكورهم سو داك أن حلتا وماتا في أمباني ذا الحرير أما كما مذاكما حرام نزي أمباني ذا شيء عن الدنيا سيدي على هيرا سيدي للورا تاتا مزالة تسمى وستا يابا وستا بي إذني سستا تفاتي الحرير كوي سعابين دا قرقوتا تمت آمتا tamatsa masa tamatsa masa mazala sama tana cin jikin sa mazala ta sama ya sa masa ya bashi ya halatta masa ya sa tufafin alharimi akwai wanda ainihin abun ne ya fito masa kirki wato irin kuraje masu kaikayin nan kirki ko a ce kazuwa irin manyan su ne kazuwa suka fito masa mazala yake sa tufafin alharimi wannan dole lura ne so da tufafi ne mai laushi baya sa kaikayi ba sabanin sauran tufafin mu to wannan halin larura mazala talaka ma ya halatta asa tufafin alhariri namiji yasa amma in ba lalura ba baya halata saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta to sai ce wa hurmatul hariri haramcin alhariri ga mazajin manzala wato ga al'umma manzala ta sama maza mislul qazzi misalin qazzu ne qazzu shine khalisul hariri taccen alhariri haramcin alhariri mislul qazzi misalin qazzu wato shine tacecin alhariri wanda bai hadu da kowane irin abu ba ba auduga babu sufi wato gashin tinkiya ko makamancin wannan wato alhariri ne zalla wannan haramun ne ga al'umma manzo Allah ta sama su yi amfani da shi maza amma ya halatta mata su yi amfani da shi sannan sai ce wa karahu sun karhanta wato sun ce makaruhi ne wa jawazu sun halatta fil khazzi akhazzi wato kazu shine alharirin da aka cudanya shi da auduga ko kuma gashi mai ko gashin wato ainihin tumaki wato wanda ba tacecin alhariri bane an hada shi da abun nan da auduga ko da garara ko da zaren rama ko makamancin wannan to wasu ma sai malai suka yi sabani wasu suka ce makaruhi ne wasu suka ce kuma wato haramu abun nan halal ne wato ba su kai shi haramci ba kinan tacecin alhariri shine haramu amma wanda yake an hada shi da auduga amma akwai alaman alhariri a tare da shi yanzu kaman boyen irin na da wanda ake tuhuman kaman akwai alhariri a jikin sa saboda laushin boyen din in alharirin an hada shi da auduga wanda kuma shine zahirin ko akwai alharirin to lalle akwai auduga ko a cikin boyen sai ya zama alharirin da aka hada a cikin boyen ko aka sanya a boyen bai kai ya haramta wannan boyen din ba saboda haka sai ya zama ba zai tasiri na a ce haramun ne a dinka irin wannan yadin ba saboda yana hade da ne da auduga sai dai malamai sun yi sabani makaruhi ne ko haramu wasu suka ce makaruhi ne tunda ba tacecin abin nan tunda akwai alharirin da ya dan kadan a ciki duk da cewa ba tacecce bane wasu kuma suka ce halal ne ko karhancin ma babu idan an ce makaruhi abinda barin sa yafi in kai shi kuma babu alhaki haramun kuma wajibi ka bar shi in ka aikata shi akwai alhaki in an ce halal kuma da kai da ka bari duk ɗaya ne ba lada babu alhaki saboda haka malamai wasu sun ce halal ne wasu sun ce makaruhi ne shine ma'anar wa karahu wa jawazu fil khazz sun karhanta sun halata a alharirin da yake hade da auduga ko yake hade da wato gashin tumaki ko kuma da wani zaren rama ma'ana sun yi bayanin makaruhi ne wasu kuma suka yi bayanin cewa halal ne to in kana shakka sai ka bashi din ka tafi zuwa ga wanda ba a shakkan sa wanda babu karhancin a tare da shi sannan sai ma lai ce walin nisa ibahatul hariri ibahatul hariri halatta alhariri lin nisa ya tabbata ga mata ma'ana halal ne mata su sa tufafin alhariri wan naqdi da kuma azurfa da zinari saboda hadisin da muka karanta dazu uhilla adh-dhahab wal hariru li inati ummati wa hurrima ala dhukuriha aw ne hadisin ala dhukurihi aw ta riwaya an halatta azurfa ko kuma an halatta zinari da alhariri ga matan al'umma da halatta mata su yi hado da shi amma kuma an haramta abin nan an haramta wa maza to kaga alhariri babu wani sabani kowane iri ne halal ne mace ta sa to da aka zo wajen zinari so suka ce haramun ne mace ta sa adh-dhahabul muhallaq wato zinari wanda yake mai kewayo kaman zubbin zinari ko warwaron zinari saboda wata mata ta zo tana tare da shi, maza za ta mace, yace mata zaki da miki warwaro na wutan jahannama, ko miki zobbe na wutan jahannama, sai ta je ta cire shi. To amma nan malamai, mafi yawan malamai sun tafi ba haramun bane, domin akwai wata matan da ta zo aka tambaye ta tana ba da zakkan wannan zinarin na kayan adon da take sawa, tace ba ta bayarwa. Manzala ta ce yanzu zai miki farin ciki a miki warwaro na wutan jahannama, shike sai ta je ta kyauta da shi. Saboda haka wancan kuma ba a bayyana maganar zakka ba, amma aka ce kina son a miki warwaro ko zobbe na wutan jahannama, sai ta je ta sai da shi. To inda ko haramun ne ba za ta sai da shi din ba, domin ta sayar ta ce a je a yi me, a yi amfani da shi. Saboda haka mafi yawan malamai sai suka tafi cewa mata za su iya sa zobbe na zinari ko warwaro na zirani, shine azabul muhallaq, ba haramun bane, ba haramun bane. Wayannan hadisan suka ce waɗannan hadisan akwai shakka a kansu, ko kuma wasu hadisan suna fassara su. Kai akwai malamai da suka kaito ijma'i, kaman Ibnu Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari ya kaito duk malamai sun yi ijma'i cewa ya halatta mace ta sa zina, ta yi ado da zinari kowane iri ne, muhallaq da ghairu muhallaq, wato a ɗan kunne da sarƙa da warwaro da kuma abin da ya shafi zobbe, babu saɓani a tsakanin malamai. Sai dai an samu Ibnu al-Jawzi ya haramta, sannan baya bayanan kuma a Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce haramu ne a cikin adabu zifaf, a cikin adabu zifaf. Amma in banda su biyun nan ba a samu wanda ya haramta ba, duk sauran malamai sun tafi cewa halal ne, saboda hadisin da suke cewa ya halatta mata su yi ado da zinari ba tare da an bambance musu na warwaro ko kuma zobbe ko kuma abun hannu ko abun wuya ba, ko dan kunne ko abun wuya ba, kowane iri za su yi amfani da shi. Sai ce lakal kofli, amma banda kamar kwado, ina nufin makulli. Me ne makulli? Abin da ake sawa a kullum, don ba haushe yana mabuɗi ma yana ce masa makulli, ko ba haka ba ne, mai ƙomin makullin nan? To kaga wannan miftahu ake ce masa da Larabci. Amma kwadon da zaka sa ɗinka kullum shine alƙuflu, daga dama ka ce mihlaq. To makullin mabuɗin ma haramun ne. Mihlaq alƙufli, kada a ce mace ya zamana kwadon da take kulle gidanta da shi na zinari ne, wannan haramun ne. Ko mabuɗin da take buɗe gidanta da shi, ko ɗakinta take buɗe wannan kwadon, shi ma a ce me? A ce na zinari ne, haramun ne. Don alfaharin ya yi yawa, alfaharin ya yi yawa. Au sariri, was sariri, ko kuma gado, ya zamana gadon da take kwanciya da shi, shi ma ya zama na zinari ne ko na azurfa. Wannan ai ba kwalliya ba ne, wannan ya zama abun alfahari kenan da abun takama. Ubangiji ta'ala kuma ya haramta, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah ba ya son dukkan mai takama mai alfahari. So da haka duk wani ado ko wani abu da zai sa ka zama mai alfahari a cikin jama'a, ko ka zama mai takama da sababinsa, shari'ar musulunci ta haramta shi. Ba a son mutum mai alfahari kwata-kwata, ba a son mutum mai takama, Allah ba ya son sa, kuma mutane ma ba sa son sa. So da haka duk abin da za ka yi na rayuwa na jin daɗi ko na ado, to ya zamana ba zai sa ka alfahari da takama ba. In dai alfahari ne ko mace ko namiji, to wannan kuma haramun ne su yi wannan. Don addinin musulunci ba a son alfahari. Abin nan sai na liya cewa annasu min jihati tamfili akhfa'u, abuhumu adamu wal ummu hawa'u, wa in yakul lahumu fi aslihim fakharun yufakhiruna bihi fatin wal ma'u. Mutane duk dai suke dangane da wato abin da ya shafi alfahari, dangane da misalin su, asalin su annabi adam shine baban su, mahaifiyarsu kuma hawa'u. In akwai abin da za su yi alfahari da shi, shine tabo da kasa, tabo da ruwa, fatin wal ma'u. Annabi Adam da turbaya aka halice shi, shine asalinka, kaga asalinka kasa ne, asalinka turbaya ne, bana ji kuma akwai wanda zai yi alfahari da turbaya ko kasa. To shi yasa shari'ar musulunci ta haramta alfahari ta kowane bangare, da iyaye, da kabila, da cewa ni fari ne, wani baki ne, duk musulunci ya haramta wannan, saboda wannan yana haddasa gaba a tsakanin musulmi. Idan kana alfahari, mutane haushinka za su dinga ji, kuma za ka kaskantar da kowa, kowa ba kowa bane kai ne wani abu. Shi yasa musulunci sai daidaita al'umma gaba ɗaya, 'yan adam, inda ake gane wane ya fi wani, shine wane ya fi wane tsoron Allah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li ahmara ala aswada, wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Bala abun nan, balarabe bai fi ba ajami daraja ba, wato shine wannan ba balarabe ba, ba ajamin kuma bai fi balarabe daraja ba. farin mutum bai fi baki ba, baki ma bai fi farin mutum ba sai da tsoron Allah. Sai iqtibasi da wata aya da Ubangiji ta lake cewa inna akramakum indallahi atqakum, mafi darajan ku a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya fi ku tsoron Allah. Idan mutum ya fi ka tsoron Allah, ya fi ka daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ba'a alfahari, kuma ba'a maida abun ado alfahari. Idan kai haka, to sai ya zama haramun, don zai haifar maka da girman kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la dakhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri, duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da kwayan zarra na girman kai, ba zai shiga aljanna ba. Babu shi, babu shiga aljanna. Saboda haka kenan, kar ka yadda zama kana da girman kai. Me yasa ne aka halatta wa mata ado fiye da maza? Me zamana suna ado da zinari namiji ba yayi, suna yi da alhariri namiji ba yayi? Me yasa? Saboda raunin su, saboda kamala. Ba za su samu kamala ba sai ta hanyar ado. Namiji yakan iya zama kammalalle ko bai yi kulliya ba, kuma ba a buƙatar ma yayi kulliya, sai dai yayi ado. Kulliya shine shafe-shafe da wani gyare-gyare na fiska ko makamancin wannan. To amma namiji shi ko bai yi wannan ba, in yayi wanka ya shawa mai ya sa rigansa, to ya zama kammalalle. To amma mata galibin su in ba sun yi kulliya ba, to rabi ne, rabi ne, ma'ana sai sun yi kulliya kinsu yake bayyana. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake kalubalantan kafirai da suke danganta masa ɗa maza, da abin nan ‘ya’ya mata, suka ce Allah yana da ‘ya’ya kuma ‘ya’yan ma mata ne, wanda su kuma inda za a danganta musu ‘ya’ya matan ba sa so. Su abin kunya ne a ce an haifa maka ‘ya mace, saboda ba ta zuwa yaƙi, ba ta iya riƙe takobi ta je ta yi yaƙi. Saboda haka ɗawainiya ne kawai, wahala kawai ake sha a kanta, sai zamana ba ta buƙatar mata, ‘ya’ya mata. Sai suka ce ‘ya’ya mata ma yana kawo talauci. Allah ta'ala ya musu raddi da yawa a cikin Alkur'ani. Daga cikin raddin da ya musu, bayan alakumu dhakaru wa lahu al-unsa tilka idan qismatun biza, wato ku kuna da ‘ya’ya maza su kuka fi so, Allah ta'ala kuma ku danganta masa ‘ya’ya mata, ai wannan rabo ne na zalunci. Tunda ba ku so, don me za ku danganta wa Allah? To sai Allah yake nuna raunin mace a wata suran, yace awa man yunashau fil hilyati wa huwa fil hisami ghayru mubin. Yanzu wanda yake tashi a cikin ado, a cikin ado tun yana ɗan ƙarami, kamar ya mace tun tana ‘yar ƙarama ta tashi a cikin ado, ita ado take so da kulliya, a sa mata wannan, a haɗa mata wannan ɗan kunne da sarƙa da warwaro, a shafa abin nan jambaki da fankeke da gazal da jagira da menene, ga shi dai abubuwa da yawa. Duk sai an mata kulliya kafin ta ji daɗi, kafin ta burge. To yanzu wanda shi aka tada shi akan kulliya, kuma har ya girma yana kulliyan, shi ne za a danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma idan an zo husuma, baya iya bayyanar da ainihin hujjojinsa. Wa huwa fil khisami ghayru mubin, inda za a kama faɗa da mace, ba za ta iya kawo hujjojinta ba, sai dai ta kama kuka. Namiji ya fi ta fitar da hujja. To a nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi da kansa ya siffanta da mace, cewa mace ce mai ado. To tunda mai ado ne, akwai buƙatan a bata daman yin adon fiye da namiji, domin ta cika ta, wato ainihin na ƙasan da yake tare da ita. Mace naƙisa ce, ba cike ba ta da kamala ɗari bisa ɗari, ba ainihin ba ta da rujuliya. An ce mutum rajul, wato namiji, cikakken mutum kenan. Amma an ce mace kuma, to shikenan sai ya zama an aibanta shi ne. Don wani yana abin da yana cina ya ce, wa man fi kaffihi minhum qanatun kaman fi kaffihi minhum sibabu. Abokanen faɗansa ne yake cewa, da wanda yake riƙe da mashi a cikinsu, su waɗanda suke riƙe da mashin a cikinsu kamar ma waɗanda suka yi lalle ne a hannunsu. Ma'ana mazansu ɗin kamar mata muke ganinsu, saboda rauninsu ba a tsoron mace a wurin faɗa. To sai Allah ta'ala ya halatta musu harkan ado fiye da ainihin abin nan maza, domin su kammala wato tawaya da na ƙasun da yake tare da su. Shi yasa ne yake cewa, wa mal hulyu illa zinatan min naqisatin yutammimu min husnin idza al husnu aqsara wa amma idza kana al jamalu muwaffaran ka husniki lam yahtaj ila an yuzawwara. Yace ado bai kasance ba face kayan ado, bai kasance ba face ado ne na mai tawaya, wato mata su suke yin kulliya, suke hada kayan ado domin su zama ainihin wato kammalallu. Yace yana cika kyau ne idan kyan ya zama na bai cika ba. yace amma idan kin ya zama ne tikekke kamar irin kinki yana yaba budurwarsa ne kamar irin kinki to ai ba buƙatan kuma a masa ciwatuwa wato shine ayu zawara din wato a zo ai ta ado yanzu mace idan tai ado tai sha kulliya ko mummuna ce sai ta zama mai kyau amma in ta cire kuma sai kaga ta dawo wani iri to yasa muke ba mata shawara idan mutum ya zo neman aure kada ki kulliya ki sa hijabin ki kawai ki fito da waran da kika yi kulliyan sai ya ƙara son ki amma kin je kin yi kulliya kin kure kulliyan ki to ran da kika zo ba kulliyan kuma sai ya ga sai abun ba yanda yake tsammani bane sai zama kamar an masa algush ne in ma kullun zaki fito da kulliyan to ran da kika je gidansa fa akwai ran da zai ganki ba tare da kulliyan ba saboda haka sai ga kamar an masa algush ne kawai an ha intention ne shi ba haka yake tsammani ba saboda haka sai ya zama son sa ya rigu a zuci abin nan son ki ya rigu a zuciyarsa saboda haka ki fito babu kulliya in yana son ki ba tare da kulliya ba ran da kika yi kulliya kuma sai ya ƙara son ki saboda haka ba hikima bane mace ta dinga kulliya tana zuwa wurin saurayinta ta fito babu kulliya ya so ta a haka to mata iyayen kulliya ne ubangiji subhanahu wataala ya halatta musu kulliya daga cikin tufafin da aka haramta wanda malam bai kawo ba akwai jan tufafi manzala ta sama ya haramta a sa jan tufafi sai malamai suka yi sabani wani irin ja mai surki jaja zur ko kuma wanda yake da surki da ja shi ma ya shiga ko kuma wanda za a ce brown ko wanda za a ce maru shi ma duk ya shiga cikin ja don hadisin ya haramta ja sai kuma aka samu manzala ta sama wata ran yana sallah sai ga Hassan da Husaini sun taho fi khullatin hamra wato a cikin asin da asin wanda suke ja in ace asin da asin riga da wandon duk iri da shikenan sai ya dauke su to sai malai su malai suka ce to wannan yana nuna wato tufafi ja makaruhi ne ba haramun ba tunda Hassan da Husaini sun sa manzala ta sawa bai haramta musu ba so da haka sai ya zama barin sa shi yafi amma sa shi kuma ba haramun bane makaruhi ne wasu suka ce a na Hassan da Husaini watakila ba jaja zurbani ina da wani zane zane na fari ko na kore ko na shudi wannan ba haramta ba ko kuma ya zama maru ko kuma ya zama na wato kunkumadi shine brown saboda haka in dai ba jaja zurbani to sai ya zama ba haramun bane suka ce na Hassan da Husaini watakila ya yi surki da wani kalan ne daban ba wai jaja zurbani amma jaja zurme kamar wuta suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi saboda haka sai mutum ya nisanci jan tufafi wanda bai da surkin baki-baki ko fari-fari ko wani kore-kore wanda yake kamar wuta manzon Allah sallama ya haramta wannan sannan kuma ya haramta as-saubul mu'affar as-saubu al-mu'affar hadisi ingance ce as-saubul mu'affar al-affar dinnan bil aini wani tsiro ne ja wanda ake rinin tufafi da shi in an rinin tufafin sai ya zama jaja zurf so da haka sai manzon Allah ya hana arina tufafi da rini wanda yake ja to sai wasu suke fassara suke cewa wai tufafi mai fatsi-fatsi a'a wannan da in asfar mai fatsi ne hamza ne ba ainun bane sai a kula da wannan kuma wannan ya zo a hadisai guda uku dukkanin su isnadin su da rauni cewa manzon Allah ya daura irin wannan tufafi din wanda yake mai fatsi-fatsi to ko ma babu hadisin tunda ba mu samu hadisi da ya haramta ba yana nan a matsayin halal saboda haka ja aka hana amma ba a hana wanda yake mai fazifazi ba a saubun mu'affar bil aini ana nufin masu biga bil asfar wa huwa an-nabt wato wani tsiro ne shine wanda aka rina shi da asfar wani tsiro ne ja wanda yake rina tufafi sai tufafin ya zama jaja zur saboda haka wannan kuma ya koma zuwa ga cewa haramun ne a sa jan tufafi saboda haka wayannan su ne nau'o'i ko su daga cikin nau'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a sa na daga tufafi saboda haka duk abinda manzala ta sama bai haramta ba ko qur'ani bai haramta ba na riga ya halatta kasa ko yau din nan aka fara yayinta sai dai idan an haramta ta a shari'a ko kuma za ta sa maka girman kai idan za ta sa girman kai ko kuma za ta zama tufafi ne na shahara da zaka shahara da shi wannan kuma na jawo hadisi da azum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a sa tufafi na alfahari ko kuma na takama duk wanda ya haka ranar kiyama za a sa masa tufafi na kaskanci sannan za a bura masa wuta a cikin cikinsa in baka samu dalili ba asalin ado ya zama halal ne sai in an samu dalilin da ya haramta shi ga namiji ko kuma ga mace za mu tsaya a ƙarshen wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.